sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Hafiz da kanin labarai.
Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanata cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasa El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta baci saboda kawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu ba da shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran VOA da kuma BBC.
To madalla kanin labarin kenan. To shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufewa.
As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open.
Bude iyakoki na Ghana za mu tukar ci amfani shi.
A jamhuriyar Niger, hukumomin shari'a sun ba da sanarwar sallamar da akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zabe da aka gudanar a farkon shekara 2021. Ana kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarkilu Hashim Gumel ya shirya kuma sai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nanata cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin. Kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a Warsaw cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba. Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban ƙasa Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba. Kamar yadda kuka sani kuma kamar yadda kuka ji muna faɗa akai-akai ba mu da tsarin sauya gwamnati a Rasha ko kuma wani wuri. Yayin jawabinsa na ranar Asabar a Poland, Biden ya kuma bayyana cewa tsayawa Ukraine da ƙasashen yammaci ke yi a kan mamayar Rasha yana da mahimmanci don kare demokuraɗiyya a faɗin duniya saboda tsararraki masu zuwa. Daidai kalaman Biden game da Putin sun ba da mamaki a duniya. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wa kamfanin dillancin labarai Reuters cewa Biden ba shi da hurumin yanke wannan hukuncin, ‘yan Rasha ne suka zaɓi shugaban ƙasar Rasha. Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar El Salvador ta amince da buƙatar shugaban ƙasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta ɓaci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da ƙungiyoyin daba a ƙarshen mako. An kashe mutane 14 a ranar Juma'a, sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar, a rikicin da ba taɓa ganin irinsa ba tsawon shekaru. Idan aka kwatanta, an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Bukele ya bayyana wannan buƙatar ce ta shafinsa na sada zumunta, kuma majalisa ta amince da shi a safiyar jiya Lahadi. Wannan doka za ta jingine tanajin ‘yancin yin taro da ke cikin kundin tsarin mulki da kuma ba da damar tsare wanda aka kama har tsawon kwana 30, amma za a iya tsawaitawa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi ƙoƙarin sake tabbatarwa Isra’ila mai taka tsantsan da kuma ƙawayenta na ƙasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yiwuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan ƙasashen duniya suka kula da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi, jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra’ila da wasu ƙasashen Larabawa huɗu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajanda ta farko. Blinken ya shaida wa taron manema labarai da mai son harkokin wajen Isra’ila da Yair Lapid cewa idan aka zo batun muhimmin abu muna gani ido da ido. Dukkanmu mun ƙudiri aniyar cewa Iran ba za ta taɓa mallakar makamin nukiliya ba. Isra’ila da makwabtanta da dama na adawa da yarjejeniyar.
To wannan ba da jimawa ba Hafiz zai kawo mana ƙarshen labarin duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekaru biyu da rufewa matakin da aka sa ran zai taimaka wurin dawo da harkokin rayuwa da na tattalin arzikin kasa zai kuma inganta zirga-zirga tsakanin al'ummar kasashe da ke makwabtaka da Ghana ga wakilin murya Amurka Hamza Adams da ƙarin bayani
Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da bude iyakokin kasar bayan an kwashi shekara biyu da rufeta. Shugaban na jawabin ne yayin da yake bayyana matakan da gwamnatin sa na jam'iyyar NPP ta dauka na dakile raduwar cutar COVID-19 karo na 28 yace daga ranar Litinin 28 ga watan Maris din shekarar 2022 iyakokin kasa da na teku duk an bude su.
As from tomorrow, Monday, the 28th March, all land and sea borders will be open. Fully vaccinated
matafiya da an kai wa allurar rigakafin corona na farko da na biyu za su iya tsallake iyakar kasa da na teku ba tare da an yi musu gwaji ba. Ko shin wani tasiri bude iyakokin kasar zai yi wa tattalin arzikin kasar biyo bayan an kwashi wa'adin shekara biyu da rufeta? Na tuntubi mai sharhi bisa harkar tattalin arzikin kasa Sarki Imran Hashiru Dikeni ga dai bayanin da ya yi mini.
Bude iyakoki na Ghana za mu matukar ci amfani shi. Na farko zai inganta kasuwanci Ghana duka baki daya idan ya inganta kasuwancin Ghana akwai abinda malamin tattalin arziki ke ce spill over effect wato amfanin da kowa zai ci cikin sakamakon bude wanga wato iyakoki baki daya adadin matalautan Ghana sun yawa sosai saboda rashin wanga kasuwanci da muke maganan shi ga akan haka da idan an bude mutane za su matukarci amfani shi haka zalika World Trade Organization hadaddiyan kungiyan kasuwancin duniya duka baki da tana nuna cewa idan ka duba ciniki dake tsakanin Ghana da kuma Togo da kuma da Ivory Coast da su kasashe dake kewaye da mu duka baki daya wato cinikin dake tsakanin mu yana matukar taimaka mana hatta ma kasar Togo kusan mafi yawan kaya dake shigowa Togo karshe nan na karewa ne nan Ghana.
Tuni dai yan kasuwa da matafiya a Ghana suka yi farin ciki matuka sakamakon sake bude iyakokin kasar da anka kwashi shekara biyu suna rufin.
Ni driver ne na babban mota. Bude boran da aka yi ne mai kyau ne da yake lokacin nan boran ke kulle gaskiya bari lamari bai tafiya da kyau. Da yake yawanci da muke na mu da boran shine kaya ya shigo kaya ya fita sai da to da aka kulle boran fa ya bari lamari dai ya bari. Kasan mun riga muna nan mun ga yanan lamari yake. Mu da muke aiki babban mota aiki sai zama wani abu da mai siya ce. To ya kuma da ake san shi da sauki yanzu kuma ga ya hau da motocin mu yawanci muna ana fake ne ba samun lodi amma yanzu tuna an bude mu ta alhamdulillah
oh nayi munna sosai wallahi nayi munna sosai don kullu badan nan kaman ya taba mu sosai shekara dai kaman biyu kenan wallahi budewa dai ya min mun nayi munna ne munna ya min dadi sosai wallahi ina kuma farin ciki don saboda za a getare mu anyan da ake bi da mun nan wallahi cikin tsoro muke bi amma ya za a yi dole kuma mu bi so shi bude badan dai wallahi ya mun da daji sosai ina kawo man shafawa ina kawo takalmuna ina kawo riguna cheli da ankaba dukan na kawowa kayan azurfa ne da abin wuya ina zuwa Kano kawo
sai dai shugaban kasar ya kuma sanar da dage dokar saka takunkumin rufe fuska tare da zuba miliyan 25 na dalolin Amurka domin gina makarantar samar da rigakafi a ranar 21 ga watan Maris din shekarar 2020 ne shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya sanar da rufe iyakokin alunkuri da gwamnatin suke yi na neman dakile yaduwar cutar COVID-19 Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
So ma da la an gaishe ka Hamza Adam har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya
Taliban ta haramta wa gidajen talabijin masu zaman kansu ba za shirye-shiryen kafafen yada labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islama ta kaka ba kafafen yada labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karba iko da kasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquata a birnin Washington nan da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta. Mukaddashiyar daraktar BOA Yolanda Lopez ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Ladi cewa muna roƙon Taliban da su sake duba wannan yanke shawara mai tada hankali daban takeici. Lopez ta ce takunkumin kan shirye-shiryen da Taliban ke ƙoƙarin sanyawa ya saba wa ƴancin faɗin albarkacin baki da mutanen Afghanistan ke da shi. Jala da aka kammala tattaunawar zaman lafiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda aka gwabza yakin basa satin shekara ta 2013 ba tare da wani takamamman ci gaba ba. An fara tattaunawar ne a ranar Litinin, amma ba a gayyaci kungiyoyin ƴan tawaye ba, kuma ƴan adawa sun kauracewa taron. Shugaba Fasana Sean Touadera ya yi alkawari a ƙarshen shekarar 2020 bayan sake zabansa mai cike da cece-kuce cewa ya gudanar da tattaunawar ƙasa domin sasantawa. Sai dai ya zama wani babban abin mamaki da ya sanar ranar 15 ga watan Maris cewa za a fara tattaunawa da ‘yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula ranar 21 ga watan Maris. Amma ajandar tattaunawar ta kasance cikin rudani, kuma ba ta da wasu takamamman burori da take son cimmawa. Ƙwararru a yankin sun ce taron ya yi kama da wani yunkuri na kwantar da hankalin ƙasashen duniya. Labarin da ya sanya Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ɗaya daga cikin ƙasashe da ke fama da talauci a duniya.
Haka da Muhammad Hafiz Zaballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Manufi Jamhuriyar Niger, inda hukumomin shari'a a kasar suka bada sanarwar sallamar akasarin mutanen da suka kama a yayin zanga-zangar watsi da sakamakon zaben da aka gudanar a farkon shekarar 2021 a wani mataki na inganta yanayin rayuwar fursoni a gidajen yari. Ga wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma da rahoton.
Mutane sama da 400 ne aka bayyana cewa hukumomi sun kama a birnin Yamai da wasu biranen da aka yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a watan Fabrairun 2021. Lamarin da tun a washe garin faruwarsa ‘yan adawa suka ce bita da kullun siyasa ne aka kaddamar akan magoya bayansu. Bayan shafa shekara fiye da guda ana gudanar da bincike, hukumomi sun sallami galibin waɗannan mutane a wannan mako, kamar yadda alkali mai tuhuma Shaibu Musa ya bayyana a taron manema labaran da ya kira.
Kusan lokacin da muka fara wannan bincike an kama mutane da yawa, ana tuhuma su da laifi da yawa wanda ya kama da kona gidajen mutane, kashe mutane da kona hanyoyi, da kuma an ci ma mutane zarafi, an wulakanta wasu mutane. Yau da muka lissafa cikin ɗaruruwan mutane da aka kama, tahiya ta yi tahiya tun da bincike ya yi nisa, kuma mutanen da suka yi saura yau a kame ba su kai 30 ba.
Kodayake mahukunta na zargin masu zanga-zangar ta Fabrairun 2021 da laifin ta da zaune tsaye, a dai bangare wasu mutanen na daban sun shigar da kara danganan an biya dukiyoyin da aka bannata a yayin wannan tarzoma.
A wanda aka cutata ma aka yi musu banna suna da yawa, sun hi 400. To wannan mutane kuma dole ne sai bidiyojin bincike sun saurare su, sai su tambaye su in suna da ja ko ba su da ja da wanda ake tuhuma da wannan dai. Sai an kammala wannan duka wannan aiki, kuma wannan abubuwa da muka tambaya a mamu aiki na wajen ligita na enquête de moralité na expertise, sai in sun zo an tattara koli shi ne ake iya cewa dosiye ya kai inda za a kai shi wajen shari'a, a wanda bai kamata ba a tura kuma sai a sallame shi.
Yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da gidajen yari suka yi cikar kwari wani abu ne da ke haddasa cece-kuce a yanzu haka, inda wasu ke korafi da matakin hana kai ziyara a wasu wuraren irin su gidan kasan kutukale. Ba abincin kirki ba kuma matakan kula da kiwon lafiya. Ibrahim Jan Echen shi ne magatakardan ofishin ministan shari'a.
Nous avons dépêché pour l'occasion une mission de l'administration pénitentiaire.
Yace da jin wannan labari muka aika jami'ai domin gudanar da bincike akan yanayin da ake tsare da fursunoni, waɗanda a ƙarshe suka bayar da wasu shawarwari. Saboda haka muka ɗauki matakin baiwa mutane damar kai ziyara su kuma kaiwa mutanen su abinci da magunguna, kamar yadda mu ma muka ƙara inganta tsarin kulawar da ya kamata a baiwa ‘yan kaso. A farkon watan nan da muke ciki, kungiyar Amnesty International a rahoton da ta fitar ta gargaɗi hukumomin Nijar akan buƙatar mutunta ‘yancin fursunoni a gidajen yarin ƙasar, musamman wanda ke ƙauyen Kutukale. Kodayake mahukunta na danganta matakin hana kai ziyara a gidajen yari a matsayin wani bangare na rigakafin cutar corona, yayin da ɗaya gefe ake ganin sakin kofofin gidajen kaso na iya zama wata dama ga ƴan ta'addan da ke aika-aika a yankin Talaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Ciki da Gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye wasu haƙƙi don bin kajin su. A yau za mu leƙa jihar Yobe wajen wata gona mai ɗauke da ma'adanan zinare da ake ta'addama a kanta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Hashim Gumel. A sabon shirin za mu sauka a damatar jihar Yobe, inda matashi Musa Umar a madadin sauran ƴan uwansa ya ce yake bin kadin haƙin neman mallake musu wata babbar gona da aka tabbata a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutum rabin gonarsu, suka bar rabin don akwai zinari ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar ba wata tantama. Bayan haka, Musa Umar ya ce suna zargin hakimin da maturu da hada baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Sarakin da maturu ya sa baki don abi musu haƙin su, amma sun ce an hana su ganin mai martaba sarki a halin yanzu. An dai ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi.
Sunana Musa Umar, kawai gona na ne aka je aka samu wannan ma'adanin aka lissafi su sai suka tarbe.
A ina kike da gonar?
A kasai sagicin da maturu.
A bayan garin da maturu ne gonar take?
Ta gefen kudu.
Ya yanayin girman gonar taka?
Sai gonan da ya ga in babba ce, ta kai irin safiyan shanu 12.
Wato hantsi 12 kenan?
Yau wato sai aka sayar da.
Shi ne wanda ina zuwa, wanda bai san hantsi ba kadada kenan, wato kadada 12. Muna jinka, jin wannan gonar mallakar ka ce ko ta mahaifinka ne?
Ta mahaifina ne dai.
A to, ka ce gonar ka ne, ya ake kuma yanzu ka dawo?
Ya yanzu kuma ni na ke zirga-zirgan a kai, shi din ba shi da yankin zuwa yi wannan zirga-zirgan, ka ga ya zama na wa.
To, ba mu labari, menene ya faru da gonar nan?
Kawai gonar nan da aka je sai ya kasance mahaifin na ba shi da lafiya. Sai aka sayar da gefensa kaɗan, sai aka bar gefe. Kawai sau wannan mutumin da ya sai gefe ɗaya sai ya zo ya haɗa gaba ɗaya, sai ya zama nashi. Mun yi bar mana bai bar mana.
Menene sunan shi wanda ya sai gefen nauku?
A wannan shi bawan Allah ban san sunan shi ba, na nema ya bani lamban sa ma ce sai dai je gaban hukuma shi zai ga lamban ba dai shi ba.
Ku kuka sayar masa gonar rabi wani sashi?
Kuka sayar masa rabi.
Nawa kuka sayar masa?
100,000 ne a wannan lokacin.
Kamar shekara nawa?
Yanzu dai zai kai kamar 13 haka.
To, ina ji, sai me ya faru?
Shikenan sai muka je taunan wannan ma'adanin, sai muka gani ba zai bar mu ba, sai muka je gaban hakimi a kan ya mana hanya.
Shin gonar kama, ina zuwa, gonar ta ma'adanai ce ko amfanin gona kuke a wajen? Me ya kawo maganar ma'adanai?
A duka ana ma'adanai ne take da shi, yasa ba za mu bar ta ba, su riƙe ta ba, don haƙi haka za mu iya bar mu. Amma tana da ma'adanai na zinari a cikinta, abin da ya sa baban namu ma ke fama a kanta.
Iya wannan gonar ce aka samu zinarin ko yankin ne mai zinari?
Iya, to a wajen dai a wannan gonar ya nuna, inda ba fiyar baɗin a jikin ne abin yake.
To, ina ji, sai me ya faru?
Kawai sai muka je gurin hakimi, sai ya ce mana mu je a nuna musu gurin. Sai muka je aka nuna musu wannan wajen.
Hakimin wani hakimi ne? Hakimin da maturu. To, ina ji.
Sai aka je aka auna, da aka je aka auna sai aka gano lallai wannan abin akwai sa. To, shi kenan, tun muna zuwa shi ma zai hana mu zuwa wajen ma gaba ɗaya. Yanzu wancan yana noma, shi kuma ya hana mu je wajen ma gaba ɗaya.
Waye ne hana ku je wajen?
shi haki ne shi ana mu kuma ya san mutum ne bakin ku da na tambayi mutum ne yace sai dai je gurin haki shi zai ban lamba kuma sannan mun ga nan ba dole shi ya bani
kana nufin hakimin da maturu da kuka kai ƙara wajen sa yaje duba ya tabbatar akwai zinari sai ya hana ku zuwa wajen
eh shi ne hana mu dan na je kwanaki ma yake min in takaita zuwa sai ya bani da lokaci
to yanzu me ne Musa Umar menene kukanku tunda ba wai kwacewa yayi ba wataƙila ana ci gaba da bincike ne
babu ya kwace mana tunda ya ba yanzu bane tun bare muke wannan aiki ya hana mu zuwa har yanzu ba mu je ba ai kaga ya kwace ki
kin kafin wannan lokacin kuna amfana da shi zinarin da yake gonan ne
sai dai mu noman guri
eh to me kuke nufi in kuka yi noma da nan gaba kuna so ku fara tono zinari ne kuna sayarwa
ni mutum ne haji ba mutum ne haji dai muke da iya rabon mu wani ma shi naka ni abu da nake so kamu aje ya zama dai sun bar min kaya na kurin ya zama shi wannan ba zai je takura min da shi alajin da sai gefe ya tsaya iya na sa shi haki ne kuma tun da ba shi rai mana zai yi ba ya bar mana abun mu kawai yanda yake
shi gaba da ba mu labari eh muna ji
ni yanzu a zaman kusan maraya nake kaga bani da uwa baban ma yana kwance nake fama kuma filin da muke da shi sun karje shi kaga abun ya zama yanda yake
wato mana inda an bar muku gonar za ku ci gaba da nomawa wataƙila har za ku ci gaba da zinari ke
muna noma kuma Allah ba mu izini za mu iya tona wata rana ko da ba mu tona shi a kan lokaci daya ba in kuma mun samu mai shire mana sai ya shire mana
bayan jin ta bakin Musa Umar shirin ciki da gaskiya ya miƙa binciken wannan korafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar Yobe karkashin jagorancin mai taimakawa gwamnatin jihar Sheikh Babagana Malam Kyari wanda ya gayyaci sassan da lamarin ya shafa dan gano gaskiya da yi musu sulhu shin an sulhunta ko akwai sauraron dana aka ba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'd ni mai magana sunana Babagana Malam Kyari shugaban komiti na sulhu na jihar Yobe al-hakika abin da ke so in sanarwa kamar inda ke so na yi bayani game da watanni shida da suka wuce ranar 3 ga watan October mun yi zama na daya da na biyu shine na 3 da Alhaji Kalli Abba Murfama Disre Hedna Nayina Wabulabulin da kuma Lawan Shetima wanda yake shaida ne na wannan zama da kuma Zakar Usman wanda kuma shine ya siya gona agun Musa Umar to wayannan duka mun zauna tare da su a zaurin sulhu da kuma sakatare na Honorable Abdulkarim Bakar Musa na gabatar musu da kokewa ko kuma kuka ko kuma complaint din da shi Musa Umaru yayi min akan cewa akwai gonan su a nan hanyar Gujuba Road wato kudu da dama su gari kenan a garin Kasaisa wanda kuma ga dukkan alamu yana kokawa cewa shi Zakar Usman wanda ya siya wannan fili shekaru 13 da suka wuce da gaskiya ya shiga hakkinsa ta wani bangaren da bai siya ba kuma a gurin ana hakashi kamar akwai wani ma'adinai dai a takaice na gabatar da wannan kuka tunda na same shi a rubuce a gurin shi Musa Umar to bayan da muka tattauna tattaunawa mai tsawon gaske a wannan zama na sulhu dangane da wayannan da na faɗa da hatta bulama na wannan yanki da kuma shi hakimi da kuma shi ma wanda ya siya wannan fili a ƙarshe dai an nuna cewa fili an siyar masa akan naira 100,000 ne shekaru 13 da suka wuce to yanzu me ya taso sai Musa Umaru mai fili ko mai gona ya ce akwai wani bangare karami wanda da ya cika man naira 10,000 da wannan filin da ya zama nasa gaba kidiya to amma dan guri karami na wanda ba cika na 10,000 nan ba shine kuma nake kuka akai kuma a gurin akwai ma'ajinai nace district head hakimi me zaka faɗa kan haka yace a hakika ni daga baya ka buzuro min da wannan magana amma har in ya kai maganan ma'adinai to lalle ya cancanta a shigo da state government ma'aikatar kasa da safiyo da kuma karamar hukuma na Damaturu local government kowa ya san abin da ya shafi ma'adinan kasa a takaice hakime ce an yi involvement din shi matanin Lanan Sabe da kuma mutan local government har an dauki sample din wannan kasa an kai ga Jos to Plateau State an yi testing an kai Ibadan amma babu wani abu mai kama da ma'adinai a wannan guri amma ni wannan shine abin da na shaida a takaice nace to Musa Umaru Kaji wannan shine gudunmuwan hakimi yace inda hakimi ya shigo kenan to sai na koma kan shi mu a Zakar Usman wanda ya siya wannan gona nace to man Zakar kai yanzu babban ma'aikaci ne duk da cewa ka bar aiki wayannan kuma talakawa ne ya kamata ku je ku zauna ku sasanta wannan abin bai fi karfin ka ba ko da ka bar musu ba abin da za a yi yace to haka ne malam shi hakimi yace to shikenan zamu je mu zauna ni da wayannan mutane na talakawa na zamu dan sasanta su kuma zamu zo mu tsaya a matsayin sulhu nace to an yadda da haka a zaman duka suka yadda da haka na rubuta report ina mai shafi fudu muka tashi da zumman cewa duk abin da suka yi za a waiwayi zaurin sulhu wato inda nake wakilta in samu karin bayanin inda aka cimma
masu raro idan Allah kai mako mai zuwa zamu samu ku ci gaban shirin dan jin halin da ake ciki a yanzu kan wannan takaddama yanzu amadadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman Manasura da Mail Hikaya ni Sarfil Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC nake cewa muka sauke lafiya
to madalla an gaishe ka Sarfil Hashim Kumel ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice
ya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sake nana ta cewa ba manufar gwamnatin Biden bane neman hanbarar da shugaban Russia Vladimir Putin kalaman nasa na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Joe Biden ya faɗi yayin wani jawabi a Warsaw cewa Putin bai kamata ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki ba Blinken ya faɗa jiya Lahadi a birnin Kudus cewa na ganin shugaban kasa Fadar White House sun yi magana a daren jiya cewa haka kawai cikin sauki ba za a iya baiwa shugaba Putin ikon yakar Ukraine ko wani ba majalisar dokokin tarayyar kasa El Salvador ta amince da bukatar shugaban kasa Nayib Bukele ta kafa dokar ta baci saboda shawo kan kashe-kashe masu nasaba da kungiyoyin daba a ƙarshen mako an kashe mutane 14 a ranar Juma'a sannan mutane 62 suka mutu a ranar Asabar a rikicin da ba taba ganin irinsa ba tsawon shekaru idan aka kwatanta an yi kisan kai 79 a gaba ɗaya watan Fabrairun da ya gabata. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kokarin sake tabbatarwa Isra'ila mai taka tsantsan da kuma kawayenta na kasashen Larabawa na yankin Gulf gabanin yuwar sabunta yarjejeniyar nukiliya da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Blinken ya bayyana haka ne a jiya Lahadi jim kaɗan kafin ya haɗu da takwaransa na Isra'ila da wasu kasashen Larabawa hudu a wani taro na musamman da ake sa ran tattaunawa Iran ta zama ajenda ta farko. Taliban ta haramta gidajen talabijin masu zaman kansu watsa shirye-shiryen kafafen yaɗa labaran BOA da kuma BBC. Haramcin dai shine na baya-bayan nan a jerin takunkumin da kungiyar masu kishin Islam ta kaka ba kafafen yaɗa labarai na Afghanistan domin tauye 'yancin faɗin albarkacin baki tun bayan da ta karɓa iko da ƙasar a watan Agustan bara. BOA da ke da headquarter a birnin Washington da nan ta yi Allah wadai yayin da kungiyar Taliban ta yi na daina watsa shirye-shiryenta.
To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya ci ana gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri huta lafiya ma'assalam.